رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرين دبوكي قوات رمضان نا وانا شكرات هجرات دبودة لريه قدر التلاتين زامو تشيقب درسوم نا تفسيري تبكي عوانا مسلاتي مع البركة amma akwai tambayoyi waɗanda insha Allah za mu fara da amsa su tambaya ta farko ita ce idan mutum ba zai iya bambance kuɗin da ya kai shekara guda a hannunsa ba saboda duk abin da ya samu yana ajiyewa a banki yana diba dan biyan bukatar yau da kullum da kuma tafiyar da aikin sa shin yaya hukuncin tafiyar da zakarsa take wato kudi da mutum yake samu ko yaushe akai akai wannan shi ake kira almalul mustafad asalin dukiya zakka bata hawa kanta sai ta cika sharadai guda biyu sai ta zamanto dukiyar ta kai nisabi kuma ta yi shekara ɗaya cif a hannunsa tana nisabi din ba tare da ta tawaya daga nisabin ba to kudin da yake da suke shigowa daga baya jinsi biyu ne idan kudi ne wanda suke haihuwa suka yi daga kudin farko kamar kudi ne na kasuwanci ka aje waɗansu kudade ana juya maka su sai suka zamanto sun shigo maka da wata riba to wannan riba da ta shigo zaka dauke ta wannan uwar kudin ita ce zaka yi lissafin da wato haulinta wato shekarar ta ce shekarar uwar kudin ta ce saboda haka idan uwar kudi ta zago a shekara zaka hada ribar da ka samu a wannan ka hada su tare da uwar kudi din gabaki daya ka fitar da zakar su tamkar sun yi shekara daya gabaki daya a wajen ka ne idan ku sababbin kudade ne da suka shigo to kowanne in ya shigo sai yayi ce sai a fuskanci sabuwar shekara a gare shi to a dan haka ne saboda zai zamanto wato kenan kaga kowace ka samu kudi zai zamanto zaka so mai lissafi da lokacin da ka samu wannan kudin yaushe suka shekara guda a wajen ka daga zarar ka san kudaden da suke wajen ka sun yi nisabi to sai ka so mai lissafin duk daga lokacin da kudaden da suke wajen ka suka cika nisabi to sai ka fitar musu da haul din su alal misali kudin ka sun cika nisabi ɗaya ga watan Ramadan yau ka san ka samu kudi da suka cika nisabi ɗaya ga watan Ramadan to sai ka tsaya ka duba ka gani ɗaya ga watan Ramadan na shekara mai zuwa wannan kudin da suka shiga da suka cika nisabi zaka fitar musu da zakka to a kaddara ka saki samun kudi a ƙarshen a farkon watan Shawwal to wannan watan Shawwal din ma wata shekara ta zagayo shi ma zaka fitar masa da zakkar sa to sai ya zama to kusan kenan ko yaushe ka samu kudi kana fitar in shekara ta zagayo masa zaka fitar da zakka to saboda wahalar yin wannan jamhurin malamai suka tafi akan cewa mutumin da yake a haka ya ware rana a cikin shekara wanda yake kuma yawanci malamai suna so ya zamanto cikin watan Ramadan saboda albarkar da ke ciki na ruɓanya ayyuka da kuma son a yi kyauta da alheri a cikin watan Ramadan to sai mutum ya sanya cewa to shi watan Ramadan ne zai zo ya yi lissafin dukiyar da yake da shi idan watan azumi ya zo idan ka san dukiyarka ta riga ta cika nisabi a wannan shekarar to in watan Ramadan ya zo sai ka yi lissafin abin da kake da shi a cikin account ɗinka tunda dai account ɗin nan shine kake ajiyewa kuma shine kake batarwa saboda haka idan abin da ya saura a cikin sai ka yi lissafi a cikin watan Ramadan nawa ne a cikin account ɗinka abin da ya kama sai ka fitar da zakkarsa ta yi duki akwai kuɗin da bai shekara ba akwai kuɗin kuma da ya riga ya shekara to wanda ya riga ya shekara babu mushkila ka fitar masa da zakkarsa wanda kuma bai shekara ba wato ka kaddamar da haƙƙin Allah tun kafin lokacin ya zo to kuma jamahirin malamai sun tafi akan cewa ya halatta mutum tun zakka ba ta hau kansa bai fitar da ita ya sauke nauyi ta abin da matsalar ta'jilul zakka duk da yake a mazhabar Imam Malik ba a yin haka amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan domin ya karbi zakka daga wajen Abbas babban sa da karsa ta shekarar da bata yi ba ya karba tun kafin lokacin ya zo, saboda haka fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to hujja ga jumhurin malamai. Saboda haka a cikin irin wannan haka mutum ya kamata yi ya ware wata daga zarar kudadensa sun cika nisabi, daga zarar kudadensa sun cika nisabi to sai ya saurara ya ware wato rana a cikin shekara wanda yake ranan ne zai rika fitar da zakka, sai ya lissafa kudadensa da suke wajensa. Ko da kuwa alal misali, alal misali mutum yana samun albashi, akwai abin da yake ajiyewa da kuma wadansu ra'ayi da suke shigo masa, sai ya zamanto watan account ɗinsa ya kai 260 ko da 70 kamar yadda dai misali yake. To daga ran da account ɗinsa ya kai haka, ya san ya riga ya samu misali a wannan lokacin, to sai ya saurari zagowar shekara. Idan ya zamanto kuɗin nan ba su ƙasa da wannan balance ɗin ba, 260, idan shekara ta zagayo a cikin, idan shekara ta zagayo to zakka ta wajaba a kansa. Idan Ramadan ya zo kafin shekarar ta zagayo, ya bayar da zakka a lokacin, domin ya maida Ramadan shine gaci, shine wato gaba wanda zai rinka fitar da zakka duk da shekara ba ta yi ba, ya bayar da ita wannan yayi. Saboda haka idan Ramadan ya zo sai ya duba ya gani a kudin sa nawa ne a cikin account. Idan alal misali a wannan watan an bashi albashi da ya lissafi, sai gashi kudin sa 500 ne a cikin account din, ya san 500 din nan ba za su shekara ba, zai dauki wani abu na bukatar sa. To amma tunda dukiya ce da ta shigo, bai san abin da zai zamanto na bukatar sa ba, bai san abin da zai yi saura ba, sai fitar da zakkar, shine zai zamanto ya zamanto wato a cikin babin a tsantseni da wato tabbatar da cewa ya sauke haƙƙin Allah da yake kansa. Wannan shine abin da yake malamai suka zaba akai dangane da masu daukan albashi da sauran mutane wanda yake kudade sukan zo musu akai-akai, ko da yake kuma ya zamanto suna ajiyewa kuma suna amfani da shi. Sannan tambaya ta biyu, shin mai bada zakka dole ne sai ya fada wa mai karbar cewa kudin na zakka ne? A'a, ba dole bane. Shi dai ya san cewa wannan kudi na zakka ne, haƙƙin Allah ne, shikenan abin da ake nema. Amma wanda zai bashi zakka din ba sai ya sanar da shi kan cewa wannan zakka bane. Na'am. Yayi lissafin dai, kada ya kiyasi, yayi lissafin. Kiyasi ana yin sa ne idan ba zai iya, in ba wato ba a komawa ya zuwa ga taqdiri, sai abinda aka kasa sanin haƙiƙa. In zai iya sanin haƙiƙa ya fitar, ba zai yi taqdiri ba a lokacin da yake. Idan ta yi ya zamanto kan cewa ya kiyasi, ya zamanto kiyasin nasa haƙi bai fitar da haƙi yanda ya kamata ba, akwai wani nauyi a kansa. Ba a komawa abin nan, akwai ka'idar take cewa al-qudratu 'alal yaqin tamna'u min ash-shak. Kudura in kana da ikon yin yaqini akan abu, to ba za ka yi shakka, ba a baka damar kai shakka ba. Kiyasi shakka ne, amma in kana da iko na samun yaqini tunda za ka iya lissafi, ba za ka koma ya zuwa ga taqdir ba. Wannan yace yana son yayi karatun Al-Qur'ani, wato karatun addini. Yace ya halitta, yace ya halitta karɓi loan ɗin banki don guzuri, kuma in biya wa ƴaƴana kuɗin makarantar Islamiyya tare da wadata iyalina ko iyayena da abin buƙata, don kar su galabaita idan na tafi wani garin karatu, tunda anan ba zai yiwu yadda ya kamata ba, gashi kuma ni talaka ne ba ni da ƙarfi. To da me za ka karɓi bashin bankin? Tunda ba ka da ƙarfi, me za ka ba su su ba ka bashin bankin? Ko kai ma za ka je ka karɓi bashi ne babu jingina, babu collateral? Mu gaya maka cewa to Lami ɗaya yana nan ya zage takobi. Allah maɗaukakin sarki ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqa. Allah Allah ya ɗebe albarka a cikin riba. Kada kai tsammanin cewa dan kaga wannan kudaden saukin banki su baka bashi, in ka karɓi bashi za ka samu biyan buƙatar ka, za ka samu fita. In ka shiga wato rami ne da sai Allah ne kadai sai rahamar Allah, sai dai in ka rufi rahamar Allah ne za ka fita daga cikin wannan ramin. Kar ka fara shiga in baka shiga ba. Allah ya riga ya ce babu albarka, baya sa albarka a cikinta. Kada kai tsammanin cewa idan ka yi lissafinka zai kai, lissafinka ba zai kai ko ina ba, ba wai dan cewar babu ci bane a cikin abun a'a dan saboda saban Allah ne wanda kuma yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai musanya masa da abin da yake shi alkhairi wannan yace ayi ma matarsa addu'a da sauran mata waɗanda in sun zo haihuwa sai an yi musu operation mai yace mai dakin ta duk lokacin da za ta haihu sai an yi mata aiki don Allah ayi mata addu'a Allah ya saukaka mata ya kawo mata mafita da ƙarshen wannan hali na matsananciyar wahala yayin haihuwa Allah madaukakin sarki ya saukaka mata dukkan wani abu in ya tsananta in aka gaya wa Allah madaukakin sarki Allah zai kawo saukin sa kai ta ka ci gaba da tawassuli da sunayen Allah da sukukun sa da ayyukan ibada da yawan sadaka Allah madaukakin sarki ya yayi mata Allah ya kawo mata sauki wannan yace menene gaskiyar cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki da kuma da cigiya a cikin masallaci ne cewa hana ciniki da cigiya a cikin masallaci bai inganta ba gaskiya ban san cewa bai inganta ba ni dai a sani na hadisi ne ingantacce mun kaya daga cikin hadisan da muka karanta da lokacin da muke karatun hadith a kulliyatul hadith a cikin al-muharrar a cikin ahkamul masajid da kuma a kitabul buyu' yana daga cikin hadisan da muka haddace to amma duk da ka faɗa ka samu shakka tunda ni ba hafiz bane zan duba insha Allah wannan yace shin tsarin iyali da ma'aurata ke yi ya dace sannan ina roƙon da a yi mana addu'a a kan sakamakon jarabawarmu ya yi kyau a tsarin iyali ba wato tsarin iyali tsari ne wanda yake bai samu tushe daga cikin addinin musulunci ba yana daga cikin tsarin da turawa suka kawo domin rage adadin al'umma ta musulmi don haka mutum ya ce shi kawai baya buƙatar 'ya'ya illa 'ya'ya uku tare da matarsa saboda haka zai yi tsarin iyalin a haka wani ya ɗaya daga cikin butulce ma Allah kuma bai dace da wato aƙidar musulunci ba amma idan ya zamanto cewa mace tana fuskantar wahala wajen haihuwa mutum ya tsara yadda zai yi ya zamanto ya jinkirta mata haihuwar saboda ta samu sauƙi saboda yadda take galabaita ko wahala da take yi wannan babu laifi ya zamanto kan cewa an jinkirta a ɗaukan ciki har lokacin da zai zamanto ta dara ƙara samun ƙwarin da za ta iya yin goyon cikin kusan wannan shi ne abinda zan iya halartowa na takaitaccen wato fatuwar da taron malaman fiqihu na OIC na wato munazzamatul muktamar al-alamin islami suka yi wato ƙungiyar ƙasashen musulmi a cikin taron su kusan abinda suka nuna kenan dan haka bai kamata musulmi ya ce shi zai dauki fikirar wato kayyade iyali kamar yanda turawa suke yi ba waɗansu ce ƴaƴa ɗaya kawai za su samu waɗansu kuma ce ƴaƴa biyu waɗansu ƴaƴa uku sai kuma cikamakin ya zamanto kare to kada mu ma mu ce za mu koyi da su a wajen wannan ya ɗaya daga cikin abubuwa na ahlul kitab da bai halatta mu koyi da su ba wannan yace kamar yanda muka sani an saukar da alqur'ani a watan ramadan shin duk sababin nuzul din a watan ramadan suka faru a'a ai abinda ake nufi da an saukar da alqur'ani a watan ramadan kamar yadda ibnu abbas ya bayani an saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa as-sama'ud dunya baitul izza a daki ne na Allah madaukakin sarki dake sama ta farko aka saukar da shi kace kaf din sa anan amma saukarsa a bayan ƙasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tsawon shekaru 23 na annabci saboda haka kowace aya tana da sababin nuzul dinta saboda haka baka fahimci yanda ma'anar sababin nuzul ba dalilin saukar aya a'a idan abu ya faru ne dan Allah yayi cewar zai saukar da aya akan wannan wahayin da zai zo na alqur'ani da za a dinga karantawa sai a saukar kamar lokacin da ake ma'ana na Aisha kazafi sai aka saukar da farkon suratul nur kamar lokacin da aka yi yakin badar bayan yakin badar aka saukar da suratul anfal farkon suratul anfal kamar ma suratul ali imran bayan yakin uhud duk wannan mun gani to wannan sauka alqur'ani akai akai da ya rinka sauka wanda Allah ta'ala yana yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida, suna cewa kafire suna cewa me yasa ba a saukar da alqurani ga annabi sallallahu alaihi wasallam jumla daya ba gabaki daya lokaci daya. Allah yace yayi haka ne kadhalika linuthabbita bihi fu'adak, haka nan muka saukar da shi domin mu karfafa zuciyarka da shi. Kuma Allah yace wa qur'anan faraqnahu, Allah yace wannan alqurani mun rarraba shi litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth, domin ka karanta shi ga mutane wato zango zango. Wa nazzalnahu tanzila, Allah yace mun saukar da shi saukarwa bayan saukarwa, wato kowane lokaci ya dace sai Allah, hikimar Allah ta dace sai a saukar da wani bangare na nasa. To shi za ka ga ana magana asbabun nuzul. Wannan yace dan Allah ya halatta ayi wa dan bunsuru dandatsa, eh ya halatta ayi masa dandatsa domin ya samu yawan nama. Wannan baya daga cikin azabtar da dabba, baya daga cikin azabtar da dabba, in haka ne yanka su ma sai ya zamanto azabtar da su, ba azabtarwa bane, abu ne tunda Allah madaukakin sarki yace kadhalika sakharna halakum litukabbirullaha ala ma hadakum, haka mar haka ne muka hore su a gare ku. Allah ya hore dabbobin nan da raƙuma da shanu da raguna da ƴan taure da sauransu, duk Allah ya hore su gare mu domin me, litukabbirullaha ala ma hadakum, dan ku girmama Allah akan shiryar da ku da yayi. Saboda haka ni'imar Allah ce ya halatta wa duk wani ya daga cikin abinda Allah ya hore waɗannan dabbobi, ya daga cikin ni'imar Allah da ya hore waɗannan dabbobi a gare mu. Na'am. Eh me zai hana? Ai ba aibi ba ne, baya daga cikin aibi. Wani ya ce mutum ne ya kwanta barci bayan ya sha ruwa bai tashi ba sai washe gari bayan sallar isha, to mene ne hukuncinsa? Shin zai rama azumin watan Ramadan da ta zo ga ran wani ranar ta zo ta wuce yana barci? Wai kuna ganin ba zai yiwu ba ne? Eh? Ai zai yiwu. Na'am? Ba a sabon kafi ba ne. Yana yiwuwa. Bari mu baku labari. Akwai wani abokin zamana a jami'a ta Madina shekarar farko da naje, sunansa Muhammad Al-Ajlan. A halzikin yaro ne, amma kuma Allah ya jarabe shi da yawan bacci. Wata ran yayi niyyar sun shirya tare da abokinsa cewa za su tafi Riyadh ranar Laraba bayan sallar azhar. Sai je ya samu dama, akwai wani hotel kusa da harami na Madina, sai je ya kwanta zai yi bacci domin ya tashi da sallar azhar. Da hantsi ya je ya kwanta, da ya je ya kwanta ya fara bacci, da ya tashi sai ya ga mutane suna ta fitowa daga masallaci, amma kuma ya ga yawan nasu yayi yawa. Yace ya aka yi baccin nasa yayi tsawo bai ji kiran sallar azhar ba, ya fito a gigice saboda alƙawarin da yayi cewa kar ya sa ana ta jira abokin safiyarsa ya zo yayi ta neman kai, a ya rasa shi, ya fito a gigice yana tambaya. Sai ce yaya haka sallar azhar haka mutane irin yawa haka? Kaka ce wani irin ce wannan ai ba sallar azhar ba ce, sallar juma'a ce, ran laraba ya kwanta. Wannan ba ashabul kafi bane, ba hikaya ba ce, wannan waƙi ake tafa. Kaga ran laraba kafin sallar azhar ya shafe ranar azhar, laraba ya shafe daren laraba, ya shafe ranar alhamis baki ɗaya, ya shafe daren juma'a, sannan sai bayan sallar juma'a sannan ya farka. Wannan waƙa ta faru sosai, saboda haka irin wannan mai hukuncin azumin sa, azumin sa yana nan ba zai rama ba, domin idan ya zama wannan kuma yana daga cikin abin da yake karfafa mazhabar Imam Malik, cewa idan mutum yayi niyya daya farkon azumi ta wadatar ga dukkan watan Ramadan din. Amma ga wanda suke cewa kowane dare sai ya saba sai ya jaddada masa niyyarsa, to za su ce azumin ranar Alhamis din da ranar Juma'a ba su ba, saboda bai yi niyyar na ranar Alhamis da ranar Juma'a ba, dan yana bacci. Bacci ya sha bamban da suma. Suma shine zai zamanto kan cewar mutum ibada ta fada a kansa, amma in yana bacci ibada tana nan, saboda haka sai dai ramar sallah zai yi, kuma tunda ya kama bakinsa wannan azumin nasa ya yi. Akwai daga cikin malamai da suke cewa waɗannan azumi bai bar, kamar yadda yake riwaya a cikin mazhabar Imam Ahmad, cewa sai ya rama azumin waɗannan ranaku guda biyu, wato Alhamis da Juma'a. Amma abinda yake a bisa muktadan usul ɗin Imam Malik na cewa idan mutum ya yi niyya guda ɗaya ta wadatar masa ga dukkan watan, wannan azumi nasa ya yi. Wannan ɗan uwa ne yake cewa a taya shi da addu'a saboda mahaifiyarsa ya ɓata a garin Jos, yau sati uku kenan ba a gan shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi, Allah ya dawo da shi ga ɗan uwansa, ya haɗa shi da mutanensa. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam. Yau za mu tashi aya ta 35 a cikin suratul Nisa, kuma insha Allah yau in muka yi karatu gobe za mu sauka insha Allah, gobe za mu rufe karatun mu na wannan shekara na tafsir insha Allah. Ba ka'ida bane sai 27 ake rufewa, ba nasi bane yace, saboda haka gobe 28 insha Allah za mu samu albarkar Juma'a da sa'a karshe ta ranar Juma'a insha Allah, in Allah ya kai mu, Allah ya karbi ibada.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
أكرتم نجيا الله مدوكين سركيا أم بتامنا حالي نفرقو na wato abin da ke faruwa tsakanin na wato na sha'anin mace, halin saba ma mijinta, sannan da kuma halin biyayya, shine hali na biyu. To hali na uku shine yazo a cikin wannan ayar. Allah ta'ala yace wa in khiftum shiqaqa bainihima, idan kuna jin tsoron sabani mai tsanani a tsakanin su, da yanda ya zamanto sabawar da rashin kyautatawar zaman duk daga fuskar su ne, ya zo ta fuskar namijin, ya zo ta fuskar macen, to Allah ya ce fa ba'atu hakaman min ahlihi, kutura da wato mai hukunci min ahlihi daga cikin ƴan uwansa, wa hakaman min ahliha da kuma mai hukunci daga cikin ƴan uwanta, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, idan suna nufin kawo gyara, to Allah zai daidaita tsakanin su. Inna Allaha kana aliman khabira, lalle Allah masani ne mai cikakken sani da al'amuran bayinsa. Wannan halin ashiqaq shine yanda zai zamanto sabani ya karfafa, ya wato tsaurara tsakanin ma'aurata guda biyu, ta fuskar namijin da kuma ta fuskar macen, har ya zamanto cewa kowa ya juya ma kowa baya, shine ma'ana ashiqaq, ai kowa wato tawalla shiqqan ghayra shiqqil akhar, kowa ya jibinci bangare ba bangaren ɗayan ba, wannan ya kama nan, wannan ya kama can, wato kowa sun yi hannun riga tsakanin su da juna. In sabanin ya tsananta, to Allah ya ce fa ba'athu tayar da hakaman, wato mai hukunci. Wannan umarnin ga waye? A zahir abinda jumhurin malamai suka tafi akan wannan shine umarni ne ga shugabanni wulatul umur wato alkali da wanda shugaba shugaban musulmi ya wakilta shine wato mai hukunci ko alkali ko ko kuma in an sa in akwai alkali in akwai kotun kula da harkar iyali kamar yanda yanzu ake kira cewa ya kamata a kafa kotuna na harkar iyali akan dokar wai ba ma yara yanci wannan dokar da ake so a rusa shari'ar musulunci da ita to ana nan ana shirin a kafa kotuna wanda wai domin jin ƙara akan dukkan abin da ya danganci harkar iyali wanda za a tsara shi a bisa wannan dokar ta maguzanci wanda aka kawo to umarni ne dai Allah yake cewa alƙalai masu hukunci su ne za su tu idan ana jin tsoron cewa bacin ya tsananta tsakanin ma'aurata wannan tsoro din da aka faɗa a martabar al-yaqin aw al-dhann wato an sami yaqini cewa bacin ya kai tsakanin su ya baci ma'ana an ji su suna ta zage-zage da juna suna ta tsine ma juna albarka ko kuma ana kyakkyawan zato akan haka banda shakka wato al-ilm aw al-dhann to sai shugaban sai wato alkali sai ya sa a tura da masu hukunci guda biyu ɗaya daga ɓangaren macen ɗaya daga ɓangaren namiji ɗaya daga ɓangaren macen aka fara da ambaton shi namijin saboda matsayinsa cewa shine alƙayyim shine mai ƙawama saboda haka sharaɗin wanda ake turawa hakan ne ba wakili bane abinda yake shine mai rinjaye a maganar malami mai hukunci ne alƙali ne ba wakili bane wakili shine kawai zai iya yin sulhu ko kuma ba zai iya zartar da abu ba sai da izinin wanda ya wakilta shi amma al-hakaman kamar yanda yake a masabar Imam Malik kuma wannan akan sa sahabbai suke sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Uthman duk sun yi fatwa akan irin wannan su al-hakaman masu hukunci ne ba wakilai bane wato a tura da mai hukunci ta bangaren namiji sharadi ya zamanto daga ƴan uwansa kuma sharadi ya zamanto adali ba za a tura lalataccen mutum ba za a tura yaro ba za a tura mace ba tunda hukunci ne ba za a tura bawa ba sai da sannan kuma ba za a tura wanda yake fasiki ba sannan a mustahabbi ne ya zamanto ya san yana da ilimin sulhu ya san yadda zai maganin rigima ya san ba wai bana san ne amfani da kalmar wanda ku amma yan zamani kun fi sanin sa amma da ke cewa conflict resolution saboda an fito da wata hanya ta cewa za ka iya yin sulhu tsakanin mutane ba tare da ka san shari'a ba wanda yake wannan ko ba daidai ba ne domin sanin shari'a yana daga cikin asalin abin da zai sa a kawo sulhu domin sanin shari'a shine zai sa ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin mutane in ka san cewa kowa ga haƙƙinsa to shine zaka san cewa wane ne yayi zalunci wane ne aka zalunta domin ma'anar zalunci hana haƙƙi wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin Allah ne wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin abokin zamansa ne to sanin shari'a yana daga cikin sharuɗan wannan ya zamanto masani ne na shari'a sannan kuma in ya san shari'a kuma ya san wannan ilimi na dabaru saboda gogayyar zamantakewar mutane ya san yadda zai maganin ya san ilimin yin sulhu tsakanin mutane wannan shi ma abu ne kyakkyawa a samu ɗaya daga ɓangaren mijin ɗaya daga ɓangaren macen in ba daga ɓangaren su bane fa wato daga ɓangare ma'ana daga cikin ƴan uwansa daga ɓangaren ta ita ma daga cikin ƴan uwanta in ba a samu daga cikin ƴan uwanta ba to za a iya neman koda waɗansu ne waɗanda suke bare a tura su to idan suka je sai su duba abin da ke tsakanin waɗannan ma'aurata biyu su ji dukkan mushkilan su ji dukkan ɓangarori in yurida islaha idan suna so in suna son yin sulhu to Allah zai daidaita tsakanin su wannan kwadaitarwa ne kan su kyakkyawan nufi yayin da suka zo yin wannan abu ya zamanto sun kullaci niyyar yin sulhu shi yin sulhu wato ibada ce mai girma yin sulhu ibada ce mai girma Allah ta'ala ya ce la khayra fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri a cikin yawan zaman kebewa da mutane suke yi sai dai zaman da yake an zo za a tattauna kan ai umarni da abu wanda yake kyakkyawa ko umarni da sadaka ko kuma umarni da yin sulhu tsakanin mutane. Yin sulhu tsakanin mutane shine ya sanya wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam har yayin jinkiri bai zo yayi sallar asar a jami'i ba, yazo ya tarar sahabbai sun riga sun yi sallah, sai ya shiga yayi sallah a bayan ya shiga yayi sallah tare da mutanen gidansa, bai samu sallar jami'i ba domin ya tafi yayi sulhu tsakanin mutane. Saboda haka yin sulhu abu ne wanda yake kyakkyawan aiki. To yayin da su waɗannan aka tura su in suka kullata a cikin zuciyarsu, suka wato yi niyya a cikin zuciyarsu cewa gyara suke so su kawo, daidaitawa suke so su yi, to Allah zai kawo taufiki, wato Allah zai daidaita zukatansu, ma'ana Allah zai ba su iko. Allah zai ba su iko, Allah zai kori shaidan, zai ba su rinjaye akan shaidan. Yuwaffiqillahu bainahuma. To Al-Qur'ani yayi ishara da sulhu. To idan suka ga ba in suka ga sulhu ba zai yiwu ba fa, suna da haƙƙin su ce abin da ya kamata kawai a raba auren, su ce mun raba wannan aure. To in suka yi haka menene hukuncin auren su? Sahihin magana ta malamai, kuma shine kaulin jumhurin malamai, shine mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin riwaya a mazhabarsa, kuma shine ra'ayin sahabbai wanda suke daga cikin su hadda Sayyidina Ali, shine cewa wannan sakin ya tabbata. Ba sai da kamar su alƙalai ne in suka ce wannan aure ba zai yiwu ba, mun raba auren, kuma suna da dama wajen sakin in sun gane cewar illar daga wajen matar ce, mijin ake cuta, to a ce sun ga cewa dole a raba auren, to kada a raba ta tafi salin alin, a ce ta kawo wani abu ta yi hulu'i, kada su ce za a yi kawai a sake ta ne ta tafi, ta saba kuma ta ci sadaki, ya ciyar da ita, ya yi mata alheri, ya yi mata abubuwa, amma kuma ta gana masa azaba, ta wulakanta shi, ta tozarta shi, sannan ta tafi haka. A'a, sai su wajabta mata yin kulu'i, ta ba da wani abu daga cikin dukiya a mayar masa domin ya samu abin da zai taimaka masa ya samu sadakin auren wata. In kuma suka ga kan cewar shi ne azzalimi, sai su ce dole ne wannan aure a bata shi, ya sake ta, ce sun bata, sun saki matar, suna da haƙƙin su saki, kuma sakin ya tabbata. Idan suka yi sakin, saki ne ba'i ne, tabbataccen saki ba na kome ba, domin in na kome ne daga ya koma shikenan sai sace ya dawo da ita. In dai suka yi wannan sakin, ba shi da ikon ya dawo da ita, ba shi da ikon ya dawo da ita, tana cikin idda, tana cikin idda ko ba ta cikin idda, daidai yake da wani wanda yake ba mai neman wani daban wanda yake neman aurenta, zai zo ne sai dai a sake sabon, tana da yancin ko ta yadda ko kada ta yadda. Bambanci tsakanin saki ba'i ne da na kome shine, na kome mace ba ta da ikon ta ce ta yadda. In aka saki mace na kome tana cikin idda, mijinta sai ya dawo da ita, ba ta da ikon ta ce ta ki. To inda irin wannan sakin ne aka ba su dama su yi, ba za su yi maganin mushkilar ba, domin zai iya sake dawo da ita ya ci gaba da cusguna mata. Amma sai ma aka ce sakin zai zamanto talaqun ba'in, saki ne wanda yake ƙararren saki, ma'ana ƙararre a nan wajen, ba shi da ikon yayi kome. Saboda haka sai in ta gama idda, idan ya ga yana da buƙatar ya sake aurenta, to sai ya zo a sake sabon ɗaurin aure da sadaki da sabon in sharuɗa ne ma matar za ta sa ta sanya sharuɗa, domin a lokacin nan tana da ƴanci ta yadda ko kada ta yadda. Suna da dama su yi saki uku a wajen Imam Malik, ba su da dama. In suka yi saki uku ɗaya ne, ba zai tashi a matsayin saki uku ba. Kuma wannan sakin da suka yi baya buƙatar sai an je an samu hatimi daga alƙali, in dai alƙali ne ya tura su. Idan ba alƙali ne ya tura su ba fa, waliyai za su iya turawa a matsabar Imam Malik. Haka zalika su kansu ma'auratan za su iya cewa, to tunda abin nan ya gagara tsakaninmu, mu yarda a samu waɗansu wanda za su zo su duba wannan sha'ani namu. In sun ga za a yi sulhu, a yi sulhu. In sun ga ma za su ƙara auren ne, mun ba su dama su ƙarar da auren. To wannan al-hakaman a mazhabar Imam Malik, hatta waɗanda suke ba, hatta su ma'auratan za su iya wakilta al-hakamin. Saboda haka su a wajensu, fa ba'aku dinnan umarnin ya haɗa da wato wulatul umur, ya haɗa da waliyai, ya haɗa da ma'aurata, duk daidai suke a cikin wannan umarni, cewa suna da ƴancin wato su tayar da mutane waɗanda za su yi sulhu tsakanin ma'aurata idan rigima ta ɓace tsakaninsu. Inna Allaha kana aliyan kabira, lallai Allah mai wato inna Allah kana aliman khabira, Allah madaukakin sarki lallai shi masani ne mai kuma cikakken sani da dukkan al'amuranku, ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa, ya san azza, ya san wanda ya kulli, ya san wanda wato yake da kudirin alkhairi da wanda yake da kudirin sharri a cikin zuciyarsa. Dan haka a ji tsoron Allah. An ƙara wannan aya da ambaton waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki domin ya zamanto an yi muraqaba, an yi kiwon Allah, an kiyaye iyakokin Allah, ya zamanto zuciya ta zamanto ta samu kyakkyawan nufi, ta samu kyakkyawar aniya, an samu kyakkyawar aniya a cikin zuciya, saboda Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke cikin zuciya. Wataran an taɓa rigima tsakanin mace da mijinta, suka taho yu a cikin jama'a, shi mijin tare da shi akwai jama'a mai yawa, matar ma da jama'a masu yawa, suka taho wajen Sayyidina Ali ana rigima. Sai Sayyidina Ali ya ce ta kawo wakili ɗaya, kai ma ka kawo mutum ɗaya. Aka kawo, Sayyidina Ali ya zaunar da su ya ce kun san abin da yake kanku? Suka ce a'a. Ya ce ku je ku duba ku gani, idan kun ga za ku sulhunta tsakaninsu, ku sulhunta. In kun ga za ku raba auren, ku raba auren. Aka ce wa ma'auratan, kun yadda? Ita matar ta ce na yadda da dukkan hukuncin Allah a kaina, ko in hukuncin gare ni yake, in ma hukuncin a kaina yake, din na yadda. Mijin fa ya ce in dai sulhu ne na yadda, amma in saki ne ban yadda ba. In sulhu ne na yadda, amma in saki ne ban yadda ba. Sai Sayyidina Ali ya ce ga kissan nan yadda Sayyidina Ali ce kadhabta wallahi la tabrah hatta tarda bi kitabillahi azza wa jalla lak wa alayk. Yace ƙarya kake yi, ba za ka bar nan ba sai ka yadda da hukuncin Allah akan ka, ko hukuncin gare ka yake, ko hukuncin akan ka yake. Waɗansu malamai suna cewa abin da ya kamata shi wakilin shi wato mai hukunci na fuskar namiji yayi kafin aje ya zauna tare da shi. Yace gaya mu menene matsayinka da wannan aure, kana son ka ci gaba da zama da ita ko baka so? In yace wallahi ni dai ina son matata, ka duba duk abin da zaka yi, duk abin da kake so, duk abin da take so ne mata na yadda zan yi. To an san da gaske ina son a zauna lafiya, ba shine da mushkila ba daga wajensa yake ba. In ku yace ba na son ta, amma kada ka san duk yadda zaka yi ka bambaro min abin da zaka bambaro min daga wajenta, to an san shine azzalimi. Haka zalika shi ma zai yi da matar. To wannan dai diddi yana daga cikin misali ne da malamai suke kawowa, uslubi ne daga cikin uslubin kawo sulhu. Amma hikimar da Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, cewa babban makasudi a cikin aikin su masu wannan hukunci shine kawo gyara, daidaitawa. Shi yasa ba ambaci saki ba, tare da cewa sakin shi ma yana cikin abin da ake nufi, cewa idan sun ga sakin shine yafi, to shikenan sai ai sakin. Tunda Allah ta'ala ya ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi mabtadad bi, in kuna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba, babu laifi a gare su a cikin abin da ta bayar a matsayin fansa a gare ta domin a yi mata hulu'i a raba auren. Saboda haka shi kansa sakin umarni da shi ya zo a wani waje, amma nan ba ambace shi ba, aka ambaci al-islah domin kwadaitarwa akan cewa yayin da ake rigima tsakanin ma'aurata, kokarin da zai zamanto an yi shine a yi kokarin kawo gyara, a yi kokarin yin sulhu, a yi kokarin yin sulhu. Kuma babban abu a cikin wannan shine wato kyakkyawar aniya, shi Allah ya ishara gare ta, kyakkyawar aniya ga shi mai sulhu da su kuma su ga ma'auratan. Idan a cikin zuciyarsu sun kunshi sun wato kudurta alkhairi, sun yi aniya ta alkhairi, to Allah zai musu tawfiki da alkhairi. In kuwa dama sun ce in kuwa babu wannan a cikin zuciyarsu, to Allah madaukakin sarki gwani ne, in ya tashi azabtar da su sai ya azabtar da su saboda mummunan nufin su da mummunan aniyar su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye su.
Na'am. والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
bayan waɗannan umarci abubuwa da suka zo na wato shari'o'i na rayuwar iyali, sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da abinda zai zamanto ƙa'ida ce ta wato haƙƙin Allah da haƙƙin yin ihsani ga mutane baki ɗaya, jinsin mutane daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wadda take ta ƙunshi gundarin abinda dukkan addinai suka ƙunsa na wato kiyaye haƙƙin Allah da kuma kiyaye haƙƙin bayin Allah. Allah ya ce wa'budullaha, ku bauta ma Allah, wala tushriku bihi shay'a, kada ku yi shirka, kada ku yi tarayya da komai da shi, kada ku hada shi da komai a cikin bauta. Wannan shine babban haƙƙi, haƙƙin Allah shine babban haƙƙi. Kamar yadda ya zo a hadisin Mu'adh ibn Jabal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, ka san menene haƙƙin bayi, haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah? Yace Allah wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon su suka fi sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba wa haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dhalik an la yu'adhdhibahu. Yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi a cikin bauta. Haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda suka bi bauta masa bai yi tarayya da shi ba kada ya masa azaba. To wannan shine babban haƙƙi ibada, wato bautar Allah. Bauta shine kamar yadda muka ambata a cikin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, shine suna da ya tara dukkan abinda Allah maɗaukakin sarki yake so yake yarda da shi, na daga wato ayyuka da zantuttuka da kuma wato ayyukan zuci. Duk abinda Allah yake so shine ya za a bauta masa. To rashin shirka da Allah, kada kai tarayya da Allah, wato kada ka zamanto mushriki, kada ka zamanto dan bori, kada ka zamanto mai bautar kabari, kada ka zamanto mai bautar shehunne, kada ka zamanto mai bautar a sauran gumaka na zamani waɗanda aka yi su daban-daban. Kuma rashin shirka shine wato aikin da ake yi ma Allah, aikin da Allah yake yi, abinda Allah yake yi kada ka dangana shi zuwa ga wani Allah. Ka yadda Allah shine kadai yake cutarwa yake amfanarwa, wani baya cutarwa baya amfanarwa, wani ba zai iya kwace maka imani ba, wani ba zai baka aljanna ba, wani ba zai baka wuta ba, wani ba zai hana ka shiga aljanna ba, kowa ne shi. Allah ne kadai yake wannan. Idan kai itikadin cewa wani yana da ikon ya kwace maka imani, ko wani shine zai baka certificate din shiga aljanna, to wannan kai shirka da Allah, shirkul akbar. Sannan ta biyu shine bangare na biyu shine abinda ake yi ma Allah, to kada kai ma wani Allah. Allah shi kadai ake yi ma sallah, Allah shi ake roƙa, shi ake ma addu'a, Allah shi ake ma sujada, Allah shi ake ma tawakkali, Allah shi ake ƙaunarsa, Allah shi ake jin tsoronsa, tsoron da wato shi kawai ake hararowa, shi ake tsoronsa a ɓoye bayan ba a gan shi ba. Duk wani abu na wato ayyukan ibada Allah ya kare shi kadai ake yin yanka, ya zamanto Allah kadai za ka yi ma. To idan mutum ya tsira daga wannan shine ya tsira daga shirka. Akwai mummunan shirka wadda take tana cikin wannan al'umma, ita ce karamar shirka ta riya. Ba wai an ce babbar shirka ba ta ciki ba ne, waɗansu suna cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi shirka a cikin al'ummarsa ba. Duk wanda ya faɗi haka ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai matan ƙabilar Daus sun yi tafiya mai nisa domin su je wajen bautar gunkin Dhul-Khalasa, sun bauta masa. Ƙabilar Daus ƙabila ce daga cikin ƙabilun Larabawa, ƙabilar Abu Huraira musulmi. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine shaydan ya yanke ƙaunar cewar mutane su koma bautar Allah a cikin jazirar Larabawa, amma ta yanda zai zo ya batar da su bitahrishi bainahu, da sanya fitina tsakaninsu, da sanya fitina tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abinda aka yi a wannan lokacin, amma gashi ya bada labarin cewa tashin alkiyama ba zai yi ba har sai an zo a jazirar Larabawan an bauta ma gunki. Saboda haka ba wai shirka in ta faru a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta faru kamar inda ya fada amma kokarin shaydan ba wai ya sa mutane su bata ta fuskar shirka ba su bata ta fuskar gaba tsakanin su amma shirka tana faruwa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane suna yin wannan ne domin su yi hujja abubuwan da suke na shirka su ce ba shirka bane mutum a guji dukkan wani abu ne a shirkul akbar Allah madaukakin sarki baya yafi shi idan mutum ya bauta ma wani ba Allah ba idan mutum ya je kabari ya roki shi waliyin dake cikin kabarin ko malamin dake cikin kabarin ko mutumin dake cikin kabarin ya sanya bukatar sa gare shi ko ya je yayyanka a wajen kabarin domin yana ganin yankan nan shine zai biya masa bukatar sa wannan yayi shirka da Allah domin yayi yanka ga wani Allah idan ko yayi yankan ne ga Allah amma yace a nan kabarin zai yi yankan to wannan yazo daga cikin kabira minal kaba'irud dhunub ya san Allah yake yi ma a zuciyarsa ba wai shehin yake yi ma ko waliyin yake yi ma amma ya zabi wannan wajen cewa a nan wajen zai je kamar yace ne zai je ya roki Allah a kabari na wani malami ko na wani waliyi ba waliyin zai roka ba Allah zai roka a wajen to wannan ya saba ma Allah bid'a ce domin yayi itikadin falala a wajen da Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja akan wannan falalar ba kuma ya je yayi ibada inda ba a ce ayi ibada ba domin ita makabarta ba wajen ibada bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku dauki gidajen ku zaman to makabarta domin ku rinka ku karanta alqur'ani a ko ina kuke kuma yace ku yi sallah a cikin gidajen ku kada ku mai da su makabarta domin ya ishara ga cewa makabarta ba wajen sallah bace makabarta ba wajen karatun alqur'ani bace wajen abin da mutane ne ai musu addu'a ba ka je ka sanya bukatarka a wajen Allah a nan wajen ba ka nemi bukatarka a nan to amma idan mutum yayi ya zamanto abinda ake yi ma Allah shi zai ma waɗansu waɗanda ba Allah ba kamar yanda da yawa da yake faruwa wajen waɗanda suke zuwa abin zuwa ziyarar makabarta to wannan yana daga cikin shirka mummunar shirka wanda take a cikin wannan al'umma Allah ya kiyaye mu saboda ita kuma shirkar ta biyu karamar shirka ita ce shirkar riya kai abu dan Allah sannan kuma dan mutane dare da kuma mutane kana so mutane su sani ko kuma kai abu ma ba dan Allah din ba dan mutanen kawai in ba mutane za su gani ba ba za ka yi ba in an dace mutane za su gani za ka amma in mutane ba za su gani ba ko ba za ka yi wannan ba mutum ya tsaya ya tashi in a cikin mutane ne ya kyautata sallah malam yayi dukkan sunnoni da ake yi amma in shi kadai ne Allah ya alam Allah ne kadai ya san yadda zai yi sallah to wannan shine wannan ita ce wato karamar shirka ita ce riya wanda idan mutum yayi wannan ranar alkiyama ba shi da lada Allah madaukakin sarki ranar alkiyama zai ce duk wanda yayi shirka da wanda duk wanda yayi tarayya da ni a cikin bauta ya tafi wajen shuraka din ya je ya nemi lada ba dai a waje na ba Allah ya ce an aghna shuraka'i minash shirk ni ya nufi kowanne wadata cikin waɗanda ake tarayya da ni ake tara su da ni a cikin bauta ni nafi su wadata ban da bukata man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata aiki da yayi shirka da ni a ciki sai in kyale shi da shi da shirkar sa shi yasa ake so cikin dukkan aiki mutum yayi abu guda biyu ya halarto da niyya kada yayi aikin babu niyya sannan na biyu ya tsarkake niyya ya tsarkake ta ta zamanto khalisan liwajhillah abun nufi ka shiga da niyyar Allah kadai kuma ka fita da niyyar Allah kadai idan wata fitina ta zo alal misali mutum yana cikin sallah kamar yanda waɗansu malamai suke ambatowa mutum yana cikin sallah cikin nutsuwa da tsoron Allah da kasantar da kai da yin sunnoni sai mutane suka shigo aka yi sallama aka zo aka same shi yana sallah sai ya ji daɗi sai za su gani ina sallar walaha za a san cewa dai abin nan ba kawai a baki muke faɗa ba ya ɗan ji wannan daɗin to idan ya koma ya tuba ya koma ga Allah ya sake jaddada niyya ga Allah yake fita dai da Allah to Allah madaukakin sarki zai yafe masa wannan tafiyar in ko ya fita daga wannan ya sarrafa niyyar to ya bata wancan aiki dama abin da yake nema kenan a gani a yaba ya ji daɗi kuma an gani an yaba ya ji daɗi shine ladan wannan shi yafi komai asara to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana abinda zamu rinka yi na roƙon Allah domin Allah ya raba mu da wannan sharri domin ya ce shi wannan shirka ita wannan shirka a cikin al'ummarsa boyayyar shirka ce, ta fi buya bisa wato tafiyar bakar tururuwa akan bakin dutse akan duhu a cikin duhun dare baki, saboda haka a boye take ba za ka san kana da ita ba. Shine sai sahabbai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya menene zai maganta musu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku roki Allah da cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah ina neman tsari daga gare ka da kai, ina neman tsari da kai ya Allah da nayi shirka da kai da wani abu da nake da sani, wato ina sane ne shirka, kuma ina neman gafararka abinda akan abinda ban sani ba. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sahabbai kan cewa shine maganin wannan boyayyar shirkar wadda zaka dauka yi kake yi dan Allah amma baka sani ba cewa riya ta shigo ta bata maka aiki. Kada mutun tsoron riya amma ya hana shi aiki, tsoron riya kada ya hana ka aiki, domin wannan shi kansa yana daga cikin rashin yaqini da rashin gaskiyar imani da Allah. Ka tashi kai aiki ka yaki zuciyar ta. Wabil walidaini ihsana, sannan kuma Allah madaukakin wabil walidaini ihsana, sannan ku kyautata ma iyaye. Wannan ihsanan din nan da aka ce masdari ne bi ma'ana mu'akkidun masdar ne da yake akkada ma'anar fi'ilin, da yake akkada da yake karfafa fi'ilin sa, ai wa ahsinu bil walidaini ihsana, ku kyautata ma iyaye kyautatawa sune na biyu bayan haƙƙin, haƙƙin su shine haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah. Shi yasa nema Allah ya hada su tare da zamiri da wato harafi na atafi anishkurli wali walidayka, ka gode min ka gode ma iyayenka. Wanda bai gode ma iyayensa ba, wanda bai kyautata ma iyayensa ba, ba zai kyautata ma Allah ba, domin iyaye su ne wanda kake ganin ihsanin su. Ihsanin Allah ko ai yana da nita sai kai tunani sannan za ka gane, amma ihsanin iyaye abu ne wanda yake dabi'a kana ganin sa. Saboda haka duk wanda yayi inkarin ihsanin iyaye to na Allah ma zai yi inkarin sa. Shi yasa haƙƙin su yake da girma, kuma shi yasa dukkan mai saba musu ba zai kare lafiya ba, dukkan mai saba musu ba zai kare. Mu duba mu gani cikin tabi'ai waisul qarani ba abin da ya bashi matsayin da ya bashi illa wato nagarta da biyayya da yake ga mahaifiyarsa, ya zamanto shine afdalut tabi'in, cikin tabi'ai babu kamar sa. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganshi nema ya nemi ya nema masa gafara Allah. Sayyidina Umar ya nemi ya masa istighfari, da sayyidina Umar ga matsayinsa, amma da ya ganshi yace masa ya nema masa gafara Allah, ba wani abu ne ya bashi wannan matsayi ba, kyautata ma mahaifiyarsa. Saboda haka duk wanda Allah ya bashi iyaye ya nemi aljanna a ƙarƙashin ta hanyar su. Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, rida Allah fi rida al-walidain wa suhtihi fi suhtihima, yarda Allah tana cikin yardar iyaye, fushin Allah yana cikin fushin iyaye. Ma'ana in ka neman yardar Allah ka nemi yardar iyayenka, taban yardar su a cikin ba abin da zai saba ma yardar Allah ba. In suka umarce ka da ka saba ma Allah ba za ka bi su ba. Amma duk da haka Allah ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, ka kyautata zamantakewa da su, ba wai da ba za ka bi su din ba kuma shikenan kai musu tawaye kace ba kai ba su da sauransu, a'a za ka ci gaba da yi musu ihsani da mutu da kyautata musu. Wa bidil qurba, haka kuma da yan uwa na dangi tsaye wato zumunta, kamar yadda muka gani a farkon wannan sura ta bude da wato bayan haƙƙin Allah sai ta ambaci haƙƙin zumunta. Haƙƙin zumunta yana da muhimmanci kamar yadda addinin musulunci kulla shi yake yi. Dukkan addini, dukkan abin da zai raba zumunci sharri ne, duk abin da zai kulla igiyar zumunci alkhairi ne. Wal yatama, da kuma marayu. Al-yatama kamar yadda muka gani shine yaro wanda yake rasa ubansa kafin ya balaga, to kyautata musu yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi. Yi musu ihsani shine ya zamanto aƙallan ihsani shine ka shafa kan maraya in ka ganshi. Gidan da yake kuma akwai maraya a ciki aka kula da shi, to wanda mai wannan gidan wanda yayi wato ya kawo maraya ya raine shi ya tarbiyance shi ya kula da shi, to wannan mai wannan gidan tare a cikin aljanna darajarsa tana kusa da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yana zai samu murafaqa, zai samu kusanci makwabtakar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kula da maraya abu ne muhimmi. Shi yasa ne a bisa tarihin musulunci ba a san a rinka gidajen marayu ba a cikin al'ummar musulmi, domin marayu din gidajen mutane suke shiga, ba a ware musu gida ba wanda za su zamanto abin tausayi, sun zamanto wato tamkar yan kurkuku. Idan al'umma ta zamanto kamar halin namu din ba a kula da marayu din, maimakon a bar su su watse garaye musu gidajen marayu din, amma gidajen marayun ba shine abin da yafi ba. Abin da yafi ya zamanto al'umma kowa mutun ya dauki maraya ya tayar da shi a cikin gidansa. Amma in ya zamanto ba a suna nan din suna galu da ya babu mai kula da su, to a killace su a cikin gida din, wannan shine yafi. Akwai ƴan uwa da dama suna ta kokarin yin harkar kula da marayu, Allah madaukakin sarki ya karfafa su. Kuma wannan ya ɗaya daga cikin ainihin abinda shari'ar musulunci ta kunsa, kuma yana daga cikin abinda zai kawo mana rahama, domin irin su sune in suka yi addu'a Allah madaukakin sarki yake ije bala'i ga al'umma. Wal masakin, da miskinai wato mabukata wanda ba su da isasshe, ba su da abinda zai ishe su, koda suna da albashi, koda suna da aiki, koda suna da sana'a, amma abinda suke samu ba zai ishe su ba, su ma a kyautata musu. Waljari dil qurba, da makwabci wanda yake na kusa, ma'abucin kusanci. Makwabci ma'abucin kusanci shine makwabci dan kuma wanda yake daga cikin danginka, kamar irin masu zama a gidan yawa din, ko kuma masu zama wato a unguwa ɗaya, duk ƴan uwan juna ne. To makwabtan suna da haƙƙi, suna da haƙƙin makwabtaka, suna da haƙƙin zumunci. Saboda haka shi yasa aka ware su da ambato, domin haƙƙin su na ihsani ta fuska biyu ne. Waljaril junub, da kuma makwabci wanda yake manisanci. Makwabci yana da haƙƙi ba kaɗan ba, yanda har ya kai cewar yana daga cikin manya-manyan zunubai, yana daga cikin kaba'irul dhunub, mugusta ma makwabci. An gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, matar da take yawan sallah, da take yawan azumi, amma harshenta kaifi gare shi wajen makwabtanta, kullun masi, kullun zagi, kullun tsinuwa, kullun fitina da ita, fitina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yar wuta ce, ga yawan sallah, ga yawan azumi. Shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba. Suka ce wane ne wannan ya rasulullah? Yace wanda makwabcinsa bai aminta daga masifarsa ba, wanda ya zamanto cewar masifaffe ne. To in duk masifaffe ne amma masifar tasa ta tsaya a kansa, ya duk masifarsa ba zai wa makwabcinsa ba, to wannan mumini ne. Amma in ya zamanto makwabcinsa shine farkon wanda yake dandana masifarsa, to wannan ba mumini bane. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin alamomin kaba'irul dhunub. Aljarul junub, makwabci wanda yake manisanci, shine wanda yake baka da dangantakar jini da shi. Kuma haƙƙin makwabci koda kafiri ne, ihsani ga makwabci koda kafiri ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi naman layya, sai ya ce ma Aisha, wata randa aka zo raba naman layya, ya ce fara da makwabcin nan namu ba Yahudan, tura masa naman layya ne. Wanda yake wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa ba a ciyar da, suke ruhamma suke ruwaito hadisi cewa ba a ciyar da kafiri daga naman layya, wato naman ibada da aka yi ta musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciyar da makwabcinsa ba Yahudi daga naman layya, yana daga cikin ihsani gare shi. Saboda haka koda ba musulmi ba ne, idan dai yana da haƙƙin makwabci, in dai makwabci ne, yana da haƙƙin makwabtaka, yana da haƙƙin makwabtaka. Haƙƙin makwabtaka kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibrilu bai gushe bai nemin wasiya akan makwabci, wato yana ce min kai masa kaza, kai masa kaza, kai masa kaza, har sai da na ɗauka ma zai ce ka bashi gado. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, sai da na tsammaci cewa zai ce ka sashi a cikin magada, saboda jerin gwanan abubuwan da ya ce za a riƙe ma makwabci, domin nuna wato girman haƙƙin makwabci a kanmu. Shi yasa makwabci aka raba su kamar yadda waɗansu nusu suka zo, makwabta akwai makwabci da yake da haƙƙi uku, akwai makwabci da yake da haƙƙi biyu, akwai makwabci da yake da haƙƙi ɗaya. Makwabci da yake da haƙƙi uku shine makwabci musulmi, ɗan uwa na jini, sannan kuma makwabci. Kaga yana da haƙƙin makwabtaka, da haƙƙin musulunci, da haƙƙin ƴan uwantaka. Sannan akwai makwabci wanda yake musulmi amma ba ɗan uwa na jini ba, yana da haƙƙin musulunci, yana da haƙƙin makwabtaka. Akwai kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba, ba ɗan uwa ba, to wannan yana da haƙƙin makwabtaka, duk da yake ba shi da haƙƙin musulunci, ba shi da haƙƙin ƴan uwantaka, amma haka aka tabbatar masa da haƙƙi. Wasahibi bil jam, da wato aboki da yake a kwiɓinka. Wannan aboki da yake a kwiɓinka, waɗansu daga cikin magabata sun fassara shi da cewa abokinka yayin da kake tafiya, abokinka yayin da kake tafiya, wanda kuka zauna a cikin mota tare. A da ana cewa wanda kuka zauna a cikin mangala tare, kamar yanda wannan, yaya sunansa ne, wannan malamin Abu Awana, ba shababa ba na wanta sunan sa Abu Awana da ya tashi ambatan sa yace shine sahibin Abu shine sahibin Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal yayin da suka yi tafiya tare suke a cikin mangala wato shi yana wannan gefe na mangala wannan shi kuma yana wannan gefe na mangala to shine as-sahibu bil jam wanda wani abu ya hada ku ko da aboki ne wajen aiki zama ya hada ku wanda dai wani abu yazo ya hada ku kuma za ku rabu daga baya to shi ma yana da haƙin ka kyautata masa haka musulmi ya kamata ya zamanto duk wanda ya kusance ka ya san cewar imaninka da Allah da alaƙarka da Allah ta bayyana a cikin mu'amalarka kyakkyawar mu'amala ita ce alamar gaskiyar imani wabni sabil da kuma dan hanya wato wanda matafi wanda guzurinsa ya yanke ko da mawadaci ne a gidansu a garinsu idan tafiya ta kawo shi guzurinsa ya yanke a kyautata masa yana da haƙƙin a kyautata masa yana da haƙƙin wato a sauke shi na kwana uku wannan haƙƙi ne ba ihsani bane haƙƙi ne wajibi a sauke shi kwana uku a ciyar da shi a shayar da shi a bashi matsuguni bayan kwana uku kuma to shikenan kuma sauran abin da za a yi masa wannan kuma falala ne wa ma malakat aymanukum da kuma abin da hannayenku suka mallaka wato bayi shi yasa in musulunci yanda tsarin musulunci ya taho a tsarin musulunci ya zo ya maganin ƙarshen bauta ya kawo bauta ƙarshe ƙarya turawa suke da cewa su ne suka kawo bauta ƙarshe saboda sun fitar da bautar daga cikin insaniya shi yasa ya zamanto ta ƙazanta har sai suke nunawa kamar wani bajinta suke da suke maganin bauta mutum abinda fa suka ɗauka daga Afirka suka mai da su bayi shekara 200 suke suna kwasar bayi an kiyasta abubuwan mutanen da suka kwasa suka tafi da su America da America ta arewa da America ta kudu sun fi miliyan 250 a cikin wannan miliyan 250 ɗin nan da aka kai kusan kashi ɗaya cikin uku duk sun mutu a cikin teku aka binne su aka jefar da su a cikin teku haka aka yi wannan tsawon shekarun ana ɗaukan baki kuma da haɗin bakin baƙaƙe ƴan uwansa su suka rinka sayar da shi su suka rinka sayar ma da turawa duk abin da Allah ta'ala ya sanya ne ihsani a cikin addinin musulunci ga bayi su ba su daɗin wannan ba saboda ba musulmi ba ne wanda suka kama su suka sha baƙar azaba har sai tukuna shekaru da dama sannan ake ganin kan cewa sun sami ƴancin har da ake cewa sun sami ƴancin har a yanzu da suke ganin kan cewa mai asali baƙi ya zamanto shi ne shugabansu da yaya aka yi to ba abin da suka in aka duba ɓarnar da suka yi ba ta kai rabin abin da suke ta'awar shi kan cewa sun yi na abu na gyara ba irin abin da Allah dama ya zargi iyayensu ne da su wa yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da ba su aikata ba amma a tsarin musulunci in kana da bawa ka ciyar da shi daga abin da kake ciyar da kanka ka tufatar da shi daga abin da kake tufatar da kanka wata ran wani ya ga Abu Dharr bin al-Ghifari ya taho sai ya ga raƙumin da yake a kai tare da shi akwai wani yana kan irin raƙuminsa irin sirdin raƙumin aboki wanda suke tafi tare da shi irin tufar da yasa irin tufar wancan sai ya tambaya wane ne wannan tare da Abu Dharr aka ce ai bawansa ne Abu Dharr aka tambaye shi cewa Abu Dharr wannan bawanka ne yace eh yace saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku tufatar da su daga abin da kuke tufatarwa sannan kada a dora musu aikin da ba za su iya ba in an dora musu aiki mai wahala a taimaka musu sannan kada a mugusta musu da mu'amala wata ran Abu Mas'ud al-Badri yana dukan bawansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kama shi ta bayansa yace ya Aba Mas'ud ka sani ya Aba Mas'ud ka sani ya Aba Mas'ud ka sani Allah ya fi ikon Allah akan ka ya fi ikon ka akan wannan bawa sai ce ya Rasulullah na yanka shi yace wallahi da ba kai ba da sai wutar jahannama ta shafi fuskarka saboda ya zage dan tsaye yana dukansa yace wannan shine kafara to haka mu'amalar musulunci ta kasance tare da bayi ya zamanto shi yasa kaga a tarihin addinin musulunci aka samu bayi sun zamanto manya manyan malamai wanda baka tsammani ma ku matsayin su Abu Ibn Abi Rabah babban almajirin Abdullahi ibn Abbas, wanda a lokacinsa halifan musulmi Abdulmalik ibn Marwan ya ce kada wani yayi fatawa sai Atha ibn Abi Rabah, bawa ne, bawan ma baki, gashi gurgu, gashi mai shayayyen hannu. Amma lokacin nan da sarkin musulmi ya zo ya saunar da shi kan karagarsa, ya ce zo ka gaya mun me kake bukata. Ya gaya masa duk bukatun al'umma, bai gaya masa bukata ta su ko ɗaya ba. Ya ce to ai bukatun jama'a ka gaya mun, ina taka bukatar? Ya ce a ni ba ni da bukata a wajenka, bukatar ta tana wajen Allah. Ya ce duk wanda yake son ya ga girma ya zo ya ga wannan. Haka ya shigo fadar, haka ya fita. To ake haka ake yekuwa lokacin aikin haji, kada wani yayi fatawa kan harkar aikin haji sai Atha ibn Abi Rabah. To ba wani ga Nafi maulan Abdullahi dan Umar, ba wani malamin Imam Malik, gashi kuma wato gashi ba wani ga kaushin dabi'a kuma yana da fada mafadaci ne. Imam Malik yace sai ya hakuri da fadan nasa, ya je ya zauna ya tambaye shi ya sami ilimi. In ya fito inda ake binsa sai kai tsammanin wani sarki ne, yawan dalibai da suke binsa saboda abinda Allah ya bashi na ilimi. Idan da kamar a ce ba dauki bayin nan akan komai ba, ai musu ihsani ba, ba za su samu wannan mataki na ilimi ba. To amma wasiyar Allah ce cewa a kyautata musu, shi yasa suka samu matsayi babba na ilimi. To haka musulmi ya kamata, duk da yanzu babu bayi amma muna da mutane da suke aiki karkashin mu. Za ka ga mutum kana da mutane da suna aiki karkashinka, kai musu mu'amalar ƴan uwanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƴan uwanku ne da suke taimaka muku, Allah ne ya ba ku iko a kansu. Ma'ana wato inda Allah ya so sai ya akasa, ya zamanto su ne suke da iko a kanka. Ka kaddara cewa kai ko ɗanka wani lokaci Allah zai iya kawo juyi da shi ne zai zamanto a matsayin wannan wato aikatan da yake karkashinka. Wannan sai ya sanya ya tafi samu ka zuciyarka. Dan haka sai Allah ya ƙara aya da cewa inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah baya son wanda ya kasance mai yawan girman kai, fakhura mai yawan alfahari. Al-mukhtal shine wanda saboda girman kai in yana tafiya wato yana ganin isar bata isa ba sai ya rinka kallon kansa, shine zai nuna isar, shine al-mukhtal. Al-fakhur mai kidid, mai alfahari, mai kidid daga abubuwansa, kullun ya zauna ai mu ne muka yi kaza, ai mu ne muka yi kaza, ya ta kidid daga abubuwan da yi, ba ma zai ce shi ba sai mu damirul jami, ya zamanto shi kadai gayya. To Allah baya son wannan. Allah ya ce baya son su. Wannan cikin ya tabbatar da sifar mahabba ga Allah ta'ala, wato wanda Allah ya ce wanda Allah baya son sa, ma'ana ba zai samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba. Na'am, mu karasa sifar su.
وأعددنا للكافرين عذابا مهينا.
الله تعالى يتي سواني وأنما سجر من كان يتي الذين يبخلون سوني ما سين روا ويأمرون الناس بالبخل كما سكي أمر نمتاني لسي روا ويكتمون ما آتاهم الله من فضل سكي أوي أبند الله متوفكين سركي يباسو دكتكين فللسا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا كما من يما كافرين tanadin azaba mai wulakantarwa. Saboda girman kansu sai Allah ya ba su azabar da ta dace da su, domin aljaza'u min jinsil amal, in mutum yana girman kai sai a yi masa azabar wulakanci da zai nuna kan cewa shi ba komai ba ne. Wulakanci shi ne abinda Balarabe baya so, har suna cewa annar walal ar, garar wuta bisa wulakanci, wato garar su ƙonu da wuta bisa a ce sun wulakanta. To shi yasa sai Allah ya musu narko da azaba, cewa azabar da za a yi musu ta wulakanci ce. Waɗansu malamai sun ce wannan ayar ishara ce ga Yahudawa, saboda su ne masu wannan sifar ga girman kai, sannan kuma saboda suna ganin su ne da ilimi, sannan kuma marowata, kuma suna umarni da rowa. In an ce a bayar don a taimaka ma addinin Allah, sai ka ga suna aibata musulmi, suna aibata masu bayarwa, kuma suna ɓoye abinda Allah ya ba su na falalarsa, shine suna ɓoye sanin da Allah ya ba su, ba sa yaɗa ilimi don ba sa so a sani a yi daidai da su. kamar abinda wato abin takeicin waɗansu daga cikin sarakunan musulmi suka zo suka dauka. Wani aboki na mutumin Kamerun yana bani labari abinda ake yi a garin su a cikin garin kasashen Kamerun na Fulani. Wai idan irin arna din nan wanda ba musulmi ba, maguzawa sun zo za su musulunta, sai a yi musu bulala, ku tafi, ku ne za ku ce za ku musulunta, wai kuma kuna so ku zama kamar mu, arna kuke, a arna za ku kare, a kore su. To ka gani, wai saboda shine ai boye abinda Allah ya ba su na falalar Allah, wato ba sa son mutane su ma su zo su san Allah, su ma su daukaka Allah ya ba su matsayi, su ma su zamanto mutane. To wannan sifa ta Yahudawa ce, wannan sifa ce ta Yahudawa. Yana daga cikin girman kai, akwai hadisi wanda Ibn Kathir ya kawo shi, hadisin Isbanul Izar, wato jan tufa, mutum ya rinka tafiya yana sakin tufarsa tana jan kasa. Tufar nan ko babbar riga ce, ko alkyaba ce, ko zani ne, ko wando ne, ko doguwar riga ce, ba ta da haƙƙin ta wuce idan sawu. In ta wuce idan sawu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hatal ka'abaini fa huwa fi an-nar, wannan yana cikin wutar jahannama, wato kona mutum za a yi a wajen. Yana daga cikin kaba'irul dhunub, mutum ya saki tufarsa har ta wuce idan sawu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyayi sakin tufa tana jan kasa. Fa innal isbalal izari min al makhila, sakin tufa tana jan kasa yana daga cikin girman kai da takama. Wallahu la yuhibbul makhila, Allah ku baya son wannan tufa. Sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani jinsin na mutane din wanda insha Allah mutane waɗanda suke sun sha masu miyagun hali wanda za mu tashi a kansu insha Allah, in Allah ya kai mu gobe. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kafin mu tashi, akwai dan uwa namu wanda Allah ya masa rasuwa a yau, ɗaya daga cikin mahaifan wanda suke lizimtar wannan majalisi, ya daɗe yana jinya, kuma dan uwa ne da nake da zumunci da shi. Allah ya masa rasuwa yau da hantsi. Zai masa addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa, ya gafarta masa zunubansa, ya sanya aljanna.